استمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 6 ga watan Ramadan, a wannan ini ne albarka insha Allah cikin wannan daki ne albarka. Za mu ci gaba da karatu inda muka tsaya a cikin suratul Baqara, inda aka karanta ayoyi jiya, wanda Allah madaukakin sarki ya bada misalai da kuma dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ke bada misalan nan da kuma jarabawa da Allah yake ma bayi bayan ya buga misalin wasu su shiryu wasu kuma su bata. To Allah madaukakin sarki ya bayyana mana waɗanda suke bata din da kuma sakamakon su shine asara duniya da lahira, waɗanda kuma suka shiryu da sakamakon su shine Allah ya musu rahama ya shigar da su aljannarsa. To sai Allah madaukakin sarki yana sake kafa mabayin sannan hujja na cancantan shi da bauta. Allah madaukakin sarki kuma mai iko ne akan komai yake cewa kaifa takfuruna billah, me yasa za ku kafirce ma Allah, me yasa za ku ƙaryata Allah ku ƙaryata manzanninsa da littattafan da ya saukar. Alhalin kun kasance matattu Allah ya raya ku, wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kaga mutuwa biyu ke na rayuwa biyu. Abin nake a nan, wa kuntum amwatan, kun kasance babu ku, kuna matattu Allah ya halice ku, shine wannan al-maut na farko. Ba kun kasance wato ba komai ba sai Allah ya samar da ku ya raya ku. Inda da dan adam babu shi, Allah yake al'ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun jay'an mansura, da babu shi. To wanda yake babu kaman matacce ne, to kenan kuntum amwatan, kuna nan matattu ma'ana ba ku da rayuwa. Fa ahyakum, sai Allah madaukakin sarki ya raya ku, ma'ana ya halitta kuka rayu a duniya. Thumma yumitukum, sannan kuma zai kashe ku a cikin wannan duniya. Thumma yuhyikum, sannan kuma ya sake raya ku bayan mutuwa. Thumma ilayhi turja'una, kuma gare shi za ku koma. To wanda yake da irin wannan iko, me yasa kuke ƙaryata shi? Waɗanda ake bauta musu nan ai ba su da irin wannan iko, ba sa kashewa ba sa rayawa. Wannan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba da labari akan wannan rayuwa guda biyu da mutuwa guda biyu. Qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn, inda Qur'ani sashin shi yana fassara wani sashi nashi, ce ya Allah ka kashe mu kashewa guda biyu kuma ka raya mu rayuwa guda biyu. Qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn, Allah ka mana rayuwa biyu ka kashe mu guda biyu. To Allah madaukakin sarki a nan yana wato kafa hujja ne da ikonsa, cewa mai irin wannan iko ai bai cancanci a kafirce masa ba, bai cancanci kuma a ƙaryata shi ba, bal ya cancanci ne a bauta masa. Tunda har yayi iko ya raya mutum babu shi, ya samar da shi kuma ya kashe shi sannan ya sake dawo da shi. Duk wanda ake bauta ma koma bayan Allah suna da wannan ikon ne, ba su da shi. Sannan Allah ya ci gaba da bayani ikonsa da abin da ya azurta bayi da shi. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, shine wanda ya halitta muku dukkanin abin da ke ƙasa. Ma'ana Allah madaukakin sarki ya samar muku da abin da ke ƙasa ne don amfanin ku gaba daya. A wannan ne malamai suke cewa duk abin da yake doron ƙasa matuƙar ba Allah ne ya haramta shi ba, kuma bai kunshi wani abu wanda yake mai cutarwa ga ɗan adam ba, ko wani abu wanda yake na ƙazanta ba, to halal ne ga ɗan adam. Domin ya ce huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, duk abin da ya halitta muku ne gaba ɗaya. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات معنى bayan Allah madaukakin sarki yayi halitta din nan ya halicci kasa sannan ya halicci samai wannan abu ne da yawa da mutane ba su sani ba to da yawa a cikin alqur'ani ana ambata sama kafin kasa ko khalaqas samawati wal arda sai mutane su dauka cewa saman aka halitta kafin kasa a sai da Allah ya halicci kasa kafin ya halicci sama bayan Allah ya yi halittar ƙasa ya sa abin da zai sa a ciki sannan kuma ya halicci sama sannan ya zo ya daidaita ƙasa kuma shine huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila samai sannan Allah madaukakin sarki ya daidaita ko kuma ya nufi zuwa ga sama domin halittar samai fa sawwahunna sab'a samawat sai Allah ya sanya su sammai guda bakwai wannan kuma cika ne na ikon Allah madaukakin sarki kuma Allah kadai ya san hikimar da yasa yayi saman nan guda bakwai ba a tambayar Allah me yasa yayi abu me yasa saman ba ta zama takwas ba me yasa ba ta zama daya ba me yasa ba ta zama biyu ba me yasa har Allah ya sa saman nan ta kai har guda bakwai wannan haka Allah ya so inna Allah yaf'alu ma yasha wallahu yakhluqu ma yasha wa yaftar انه فعال لما يريد لا يسال عما يفعل بعد zai tambaye Allah ta abin da yi haka Allah ya so ya halitta saman nan guda bakwai kuma ya halitta kasa kwatankwatin su guda bakwai kuma tawa ila samai fa sawahunna sab'a samawat ya sanya su suka zamanto samai guda bakwai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah madaukakin sarki ba abin da ke buyan masa wanda yake tsakanin samman nan da kasan nan wa huwa bi kulli shay'in alim masani ne akan komai Allah ya san komai duk da yake Allah ya daidaito akan al'arshi amma duk abin da yake tsakanin sama da kasa baya buyan ma Allah madaukakin sarki bai nuna cewa Allah yana nesa da bayinsa Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib da haka wai dan an ce Allah madaukakin sarki ya daidaita a kan al'arshi wannan ba ce ke nuna cewa ya nisanta da bayinsa ba eh yana sanar da abin da bayinsa suke aikatawa ba abin da ya tsuya daga cikin ayyukan bayinsa Allah masani ne akan komai tunda shi ya halicce su da ma abin da suke aikatawa da abin da za su aikata ba su aikata shi ba Allah ya sani a lokacin da annabi Musa ya kashe wannan yaron Khidir ya kashe wannan yaron annabi Musa ya tambaye shi a kasanta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra lokacin da ya tashi bashi amsa ya ce wa ammal gulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra Allah ya bada labarin cewa yaron in ya taso zai halaka ne ya halakar da iyayensa shi yasa aka kashe shi ina Allah ya san abin da zai faru kafin faruwarsa haka wanda ya zama haka ne siffarsa ta yaya za a yi kuwa ayyukan bayinsa su kuya a gare shi duk inda kai shiga kai wani abu Allah yana sani wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al-ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Allah ya san komai na bayansa dan haka huwa bi kulli shay'in alim Allah mai iko ne akan dukkanin komai yana aikata abin da ya so to sai Allah madaukakin sarki ya koma bayani na wata gaba mai girma gaba ta halittar annabi Adamu alaihi salam Allah ya ba da labarin yanda ya halicci annabi Adam da yanda ya bai wa mala'iku labari tun kafin ya halicci annabi Adam kuma annabi Adamu alaihi salam shine farkon halitta a cikin mutane babu wani wanda ya gabaci annabi Adam a cikin mutane wanda bayanin zai zo a gaba ko karkashin wannan ayar waɗanda suke ambatar cewa a'a akwai wani abu da aka halicce shi na mutum kafin annabi Adam babu wannan in dai mutum ne ba wani mutum da aka halitta kafin annabi Adam annabi Adam shine farkon halitta lalle mala'iku halittansu ya gabaci halittar annabi Adam inda annabi Adam da aka halicce shi ya tashi ya zama mala'iku haka nan aljanu Allah yace wal janna khalaqnahu min qabl min nari samum, aljanu an halice su gabanin mutane. Amma dai mutum ne dan adam, to ba wanda ya riga annabi Adamu alayhi salam. Yasa Allah ya ba mala'iku labari cewa zai yi halitta, kuma halittar nan da zai yi zai tsugunar da ita a ƙasar da ya halitta. Idan kuma ya tsugunar da ita a kan ƙasar da ya halitta, ya yi hatsari da wata hikima tasa. Duk da yake mala'iku sun yi tambayar Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda zai zo a cikin ƙissar, na dalilin da ya sa Allah ya sa ɗan adam ya zama wanda zai rayu a cikin doron ƙasa ba su ba. Ma'ana suna ganin su suka fi cancanta, inda su suka fi tsarkake Allah, su suka fi tasbihi da Allah, su suka fi bautar Allah, wanda su ba sa gazaya. Allah yake yusabbi'una al-laila wan nahara la yafturun, tasbihi suke dare da rana ba gajiyawa, ba sa taɓa gajiyawa. Mala'iku kullum a cikin bautar Allah suke. Kai kuwa azumin ma ce kai na wata ɗaya ne, wani ma ba iya yi, ko sallah kuma ce kai guda biyar a ini, wani da ƙyar yake samu ya guda biyar ɗin. To su mala'iku ba sa ƙosawa, wani da an ɗan yi sallah a ƙyar nan na goman farko shi kenan, ba zai iya goma na tsakiya ba. To mala'ika shi cikin ibada yake ko da yaushe, yusabbi'una al-laila wan nahara la yafturun, suna tasbihi dare da rana ba sa gajiyawa, ba sa ƙosawa. Shi yasa suka yi mamakin ya Allah zai sa wani ya rayu a doron ƙasa alhalin su ga su. Sai suka ga kaman su suka fi cancanta. To da a cikin labarin da Allah zai ba mu na halitta annabi Adam, wanda akwai hikimomi a cikin halitta annabi Adam, shi ne farkon annabawan Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya. Shi ne farkon wanda Allah ya halicce shi babu uwa babu uba. Allah ya halicce shi ne kawai daga rai, daga cikin rayukan da Allah ya halitta ya ɗauka ya sama annabi Adam. Allah ya halicci abubuwa guda uku, ko kuma ya yi abubuwa guda uku da hannayensa. Halitta annabi Adam Allah da hannunsa ya yi, hannunsa wanda suke matsarkata ba irin namu ba, ba wanda ya sanya hannun Allah yake. Haka nan Allah maɗaukakin sarki shi ya halicci aljanna da wuta ya yi su da hannuwansa. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya rubuta ma at-taura annabi Musa at-taura da hannunsa, wani abubuwa guda uku duka da hannunsa Allah ya yi. Amma fa kar ka yi tunanin hannu irin namu ne, la, wannan hannu ne da ya dace da shi Allah maɗaukakin sarki, ba wanda ya sanya wannan hannun ya yi. Yatsu ne da shi, ba yatsu ba ne da shi, hannu ne gaba irin tamu, ba irin tamu ba ce, ba wanda ya sani ce Allah. Dan ba wanda ya sanya Allah yake laisa ka mislihi shay, ba abin da yake sama da Allah, ko a cikin zafinsa, ko a cikin siffarsa, ko a cikin komai nasa, ba abin da yake kama da Allah. Allah shi kadai ne, wallahu ahad shi kadai ne, ba wani abin da yake daidai da shi. To za mu ji waɗannan ayoyi da Allah ya ambata, wanda ya ni'ima ce babba da Allah ya halicci annabi Adam, kuma ya sanya zuriya za ta fito ƙarƙashin annabi Adam. Ta haka sai mu zamanto mu ne zuriya annabi Adam, wanda za mu rayu bayansa da ma wanda za su zo har zuwa tashin alƙiyama. Har ya ajujuwa ma'ajuj zuriya ne na annabi Adam. Ta wanda suke ganin kamar wasu abu ne daban, zuriya ne na annabi Adam, amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi su daban. Ba irin mu ba, ba irin ɗabi'ar mu ba, ba irin halayen mu ba, wanda suke tsuguno a wajen da ba wanda ya sani sai Allah maɗaukakin sarki, kuma za su zo suna cikin alamomin tashin alƙiyama. Su ma jinsi ne na ɗan adam, daga cikin ayan annabi Adam. Kuma wannan na farko, kamar yadda muka faɗa, mai da martani ne ga wasu wanda suke cewa an halicci wani kafin annabi Adam, da kuma waɗanda suke danganta cewa akwai wasu abubuwa ko wasu halittu ne suka rikide suka zama ɗan adam, kamar yan wanda ake kira su evolutionist, ko waɗanda suke cewa akwai wata halitta ɗan adam ne ya yi ta bin matakai-matakai har tun daga biri, daga wasu halitta har yanzu ya zama mutum ya miƙe. Wannan ayoyin suna mayar musu da martani cewa ba haka ba ne. Duk abin da suke tunani yana hasashe ne nasu, amma ba haka ba ne. Allah maɗaukakin sarki bai sa ɗan adam wai a wani mataki da suke faɗa ba. Ya sa wannan theory ɗin, theory ne wanda yake rugujajje a cikin musulunci, theory na Darwin, wanda yake cewa akwai waɗanda suka dan adam yayi stone age yayi ice age yayi waye wanda za a ta nuna ma mutane a kallace-kallace ana yaudara da kama hankalin mutane har ya shiga tunanin dan adam cewa da mutum haka yake yana stone age ya koma waye wannan duka labari ne yake bayarwa ba shi da inganci abinda Allah ya gaya mana shine gaskiya Allah shi ya halicce mu Allah shi ya san me ya halitta haka duk wani abu da za a faɗa kuma bayan wannan sabanin abin da Allah ya faɗa ni haka mu'mini sai yayi imani da wannan ya kore duk wancan labaran wancan abubuwa ne da mutane ne suka faɗa kuma za a dinga kirgo ma wasu irin shekaru ka jima kai ake lissafin wannan shekarun cewa mu shekara miliyan 30 kafin waye shekara miliyan kaza kafin waye wannan duka labari ne faɗa ake shaci faɗin babu wani abu da yake nuna evidence cewa akwai wannan saboda haka mu yi imani da abin da Allah ya saukar mana da abin da Allah madaukakin sarki ya gaya mana a littafinsa mu gaskata manzannin Allah to wannan ne za mu samu tsira da rabauta na farko kenan da ya shafi iskar annabi adamu alaihi salam Allah yake cewa wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ai Allah yana bada labari ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa yayin da Allah madaukakin sarki ya gaya ma mala'iku cewa zan sa wato wanda yake khalifa ne a doron kasa abinda ake nufi da khalifa wanda wasu za su tafi su dinga mawa gurbin wasu ma'ana wasu su dinga bin wasu shi ne da kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard haka nan Allah ya ce fa khalaqa min ba'dihim khalqun daga wannan ne mawa gurbi ba wai dan haka kamar yadda wasu ake faɗa cewa ba wai ana nufin annabi adam shi kadai ba a'a ana nufin za a sa shi da wanda za su biyo bayansa in ya shuɗe wasu su zo yanzu nan da shekara 50 zuwa 100 ai bai wuce a samu mutum 10 a cikin mu ba in ba akwai fa kenan ko wasu ne za su zo in ma akwai waɗanda suke cikin mu su ma sai riga sun yi shekaru masu yawa amma duk wanda ya shekara 40 zuwa 50 nan da shekara 50 babu shi sai dai wasu to haka ne khilafa din an gane ko wannan shine khilafa Allah madaukakin sarki ce zan sanya wanda zai zama mai mai gurbi a doran kasa dan Allah madaukakin sarki ai bai da wazini ko yana da wazini ne mai taimakon sa kada ce wani khalifa ne annabi Adam khalifan Allah ne eh idaka ta raya kasa ta yi rayuwa a doran kasa ta tsaida hukuncin Allah a doran kasa abin da ake nufi da khalifan ke ba wai ana nufin cewa shi wani ne a madadin Allah ba kamar yanda yanzu a ce wani shine khalifa na in bana nan sai shi la ba wai Allah ai bai karewa haka Allah ya sa annabi Adam ne domin ya rayu a bayan kasa da shi da zuriyarsa su dinga tsayi da shari'ar Allah idan sun kare wasu su zo idan sun kare wasu su zo shine Allah madaukakin sarki yace inda mun so walau na sha'u la ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhluqun inda mun so sai mu sa mala'iku su ne za su yi rayuwar nan a doran kasa amma Allah ba haka yaso ba tunda mutane ne a doran kasa sai sa Allah yake sa mutane ne suke mai gurbin wasu mutane din to Allah madaukakin sarki da ya koya ma mala'iku haka mala'iku sun yi mamaki sai suke cewa a taj'alu fiha man yusiru fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bi'amrika wa nuqaddisu lak qala yace inni a'lamu ma la ta'lamun mala'iku sun tambaye Allah madaukakin sarki wannan tambayar ba ta jayayya bace ba kuma ta musu da Allah bane akan abin da ya gaya musu dan wasu na dauka ta musu ne wasu daga cikin masu karantar da ilimi na philosophy suna cewa wai daga nan aka fara samun tattaunawa wai mala'iku suna ja da Allah suna kawo hujja Allah yana kawo hujja ba haka bane Allah madaukakin sarki ya ba su labarin abin da zai yi kuma Allah yana aikata abin da yake su kuma suna tambayar Allah madaukakin sarki tambaya ta neman sani me yasa Allah zai yi haka tambaya suke ba ta musu ba fa dan wani zai dauka tambaya suke ta musu suna cewa ya rabbana yanzu zaka sanya a taj'alu fiha man yusidu fiha zaka sanya wanda zai yi barna a cikin kasar nan da ka halitta ka tsawata ta wa yasfiku ad-dima kuma ya dinga zubar da jini alhalin mudin nan alwawu lilhal nusabbihu bihamdika amma da a ce wani abu ne Allah zaka saka mu muna ganin mu mun cancanci a sama a kasar nan domin muna tsarkake ta za mu shiga kasa mu tsarkake ta mu yi tasbihi mu yi godiya gare ka muna masu tsarkake ka sai Allah bai hana su bayanin su da yace inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da baku sani ba anan wani zai ce to mala'iku da ma sun san cewa za a zo a yi barna ne a doron kasa ko ai ya tambaya zai ce a aka yi suka sani malamai suka ce Allah ya riga ya ba su labari ya ba su labarin cewa zai sa mutane a doron kasa kuma ga abin da mutane za su yi shi yasa suke tambayar to me yasa za a sa su da za su yi barna wasu kuma kamar yadda ya zo daga Hasanul Basri yana cewa da a duniya da Allah ya halicce ta aljanu suka fara rayuwa da suka yi rayuwa sai ya zama sun yi barna barna wacce take ba ta da iyaka ta zubar da jini da kashe-kashe sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku suka yaƙe su aka korar da su wasu suka koma cikin tsaunuka wasu suka koma cikin tekuna wasu suka koma cikin tsibirai to shi ne sai Allah zai sake maye gurbin aljanun nan da mutane to sai ta mala'iku suke tambaya akan wannan sanin da suke da shi na da to ya Allah ya za ka sake saka mutane waɗanda za su yi barna su zubar da jini amma dai magana farko ta fi ƙarfi na cewa Allah ya riga ya gaya musu cewa zai sa mutane kuma mutanen za su yi barna ya yi cewa to ya Allah me yasa za ka sa su kuma alhalin za su yi barna me yasa mu ba ya a saka mu ba sai Allah yake ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba wanda nake sa din nan da kuke ganin za su yi barna a doron kasa daga cikin abin da Allah ya dalma kanshi sani da mala'iku ba su sani ba shine cikin sa akwai manzanni mala'iku ba su sani ba cewa kai suka yi sai suna ganin kai za a zo a zubar da jini ai ba su san cewa Allah zai aiko da manzanni ba ba su san akwai bayan Allah na kwarai ba haka ne ba su san ma wanda Allah zai sa shi a doron kasar da zai halitta ba annabi Adam din in ya halicce shi zai tambaye su abin da ba su sani ba da abin da annabi Adam ya sani duk ba su san wannan ba mala'iku da ake magana nan ba su ma san ya Allah zai halittar ba, don dukansu sai da Allah ya gaya musu. Allah ya ce inni khaliqun basharan min tin ko min saltalin min hama'in masnun, zan yi halitta wato daga ƙasa, daga turɓaya zan yi halitta, zan halicci bashar. Bashar shi ne abin da yake da fata, mutum. Mala'ika ba za ka ce fata ba ne da shi, don ba ka san shi ba. Halitta ce ta Allah. Aljanna ba ka ce fata ba ne da su. Da haka bashar wanda yake da fata shi ne ɗan Adam. Allah maɗaukakin sarki ce zai yi halitta, kuma halittar nan da zai yi zai jaraba su da ita. To shi ne duk abin da Allah yake cewa inni a'lamu ma la ta'lamuna, ya ku mala'iku, ina gaya muku na san abin da ba ku sani ba. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, Allah ya san abin da kowa bai sani ba. To shi ne daga cikin abin da yake nuna musu cewa za ku zauna a doron ƙasa ɗin, kuma za a samu mutanen kirki, za a samu annabawa a cikinsu. Duk Allah bai gaya musu ba, sai daga baya mala'iku za su gane cewa ashe lallai ba ku san komai ba. To sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya yi ambaci wannan ɗin, sai yake cewa wa allama adama al-asma'a kullaha, kamar an ƙetare labarin halitta annabi Adam. Labarin halitta annabi Adam ya zo a surori daban-daban, ya zo a cikin suratul baqara, ya zo a cikin suratul a'raf, a waɗannan surorin masu tsayi kenan, ya zo a waɗannan surori guda biyu, har ka zo ka shiga kuma suratul hijr. Al-Hijr Allah ya ambaci halitta annabi Adam da mala'iku da abin da ya gudana tsakaninsu. Haka nan har ka ɗauko ƙasa ka samu wasu surori daban-daban, suratul Saad Allah ya ambaci wannan, suratul Taha, cikin suratul Kahf akwai wasu ayoyi kaɗan daga ciki, duk Allah maɗaukakin sarki ya ambata. To wannan yanda Allah ya halicce shi daga ƙasa aka yi wannan abin nan ɗin, duk an tsallake sai Allah ya ce, tunda ana maganar Allah ya san abin da ba su sani ba ne, sai Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ya sanar da annabi Adam sunaye gaba ɗaya. Wannan al-asma duk wani abu na suna Allah ya sanar da annabi Adam. Wannan yana daga cikin mu'jizozin annabi Adam alayhi salam. Babu wani annabi da Allah ya aiko ba sai sai ya ba shi wani abu na aya da take nuna cewa shi annabi ne na Allah. Da wani zai tunani cewa to annabi Adam ko ya rayu aljanna ne ya sauko, a'a, ga babban mu'jiza shi. Duk wani suna da ka sani suna ne, abinda za a kira wannan yanzu da duk wani yare da za a yi magana da shi annabi Adam ya sani, shi wannan babbar aya ce ta Allah. Wannan ya wuce abinda ake maganar ba wani wai ƙarfin ƙwaƙwalwa ko wani abin da ya wuce wannan. Yanzu wanda zai san yare da yawa, mafi sanin yare da yawa mutumin da ƙila zai san yare 10 ko 20, amma annabi Adam duk wani abu, duk wani yare da ake magana da shi a duniya ya san shi. Haka nan kuma duk wani abin amfani a duniya, in ji Abdullahi ɗan Abbas yake cewa ko da cokali ne da ƙwarya da kwano tata, sai da Allah ya tara wannan abubuwan, ya ce annabi Adam faɗa mun sunayensu. Kowanne sai a ɗaga annabi Adam ya faɗi suna gaba ɗaya, sai da ya faɗi sunan komai da komai, duk abin da ake amfani da shi. To ya kake tunani irin wannan, a ya wuce tunanin hankali ya yi. Shi ya sa mu'jiza abu ne da ya gagaru, ko abu ne da zai zo mutum ya kasa gane menene. Kuma za a ƙalubalanci wani a ce ya zo da irin shi. Haga mala'iku ai Allah ya ce musu to su faɗi wannan, aka bijiro musu da sunayen komai da komai, ku gaya min sunan waɗannan. Sai ce wallahi ba mu sani ba, kuma ba su sani ɗin ba, Allah ne ya sani. To Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ya sanar da annabi Adam sunaye gaba ɗaya. Al-asma' al, wannan al-alif wal-lam lil jins ne, istidrakil jins, ana kiranta al-istidrakiyya, ma'ana mai gangamewa ce. Komai da komai, duk wani abu da yake sunan shi suna ne, Allah ya bijiro da shi kuma ya sanar da annabi Adam. Thumma aradahum 'ala al-mala'ika, sannan ya bijiro da shi ga mala'iku. Bayan Allah ya sanar da annabi Adam, sai ya bijiro da abubuwan ga mala'iku gaba ɗaya, ga sunan azube a gaban mala'iku suna gani. Faƙara sai Allah ya ce musu an bi'uni bi asma'i ha'ula, ku ba ni labarin sunayen waɗannan. in kuntum sadiqina fi ma qultum, in dai da gaske kuke a cikin abin da kuke faɗa na cewa ko kuka fi cancanta ku yi rayuwa a doran ƙasa. Kalu sai suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka Allah la ilma lana illa ma 'allamtana, ba abin da muka sani Allah sai abin da ka sanar da mu. Wannan kam suka ce ba san shi ba. Ka duba aya ta Allah, yasa Allah ya ɗaukaka ɗan adam. Allah ya ce walaqad karamna bani adam, haƙiƙa mun girmama ɗan adam. Daga cikin girmamawa ɗan adam har a ce mala'iku da darajarsu da matsayinsu da bautarsu ga Allah da tsarkakarsu, amma a ce su rusuna ma annabi adam. Wannan ɗaukaka ce ga ɗan adam. Ɗan adam shi ke wulaƙantar da kansa a gaban bokaye, a gaban aljanu shedanu da ba su kai komai ba, sai mutum zai dinga zubar da kansa. Allah ce walaqad karamna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Allah ya ce mun fifita su, shi yasa da Allah ya tashi aiko da annabawa, dukkan annabawan Allah daga cikin mutane ne. Mala'iku ƴan saƙo ne na Allah, amma da annabawa da suka zo da saƙo su yi kira a ji su ba, sai a cikin mutane. Ashe wannan ɗaukaka ne ga ƴan adam. Shi yasa ittifaƙi gaba ɗaya na malaman musulunci cewa annabawa ɗaukacinsu gaba ɗaya sun fi mala'iku daraja. Mala'iku suna ƙasa da annabawa saboda darajar da Allah ya musu. Kusancin da annabawa suke da shi ga Allah ya fi kusancin da mala'iku suke da shi. Babban abin da zai nuna ma haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi miraji da shi ya kai gabar da mala'ika Jibril ya ce ba a musu umarni ya ƙetare wajen nan ba, kai ka ci gaba da tafiya. Wannan wani kusanci ne da yake nuna cewa kusancin shi da Allah ya fi na mala'ika Jibril, tunda shi akwai wajen da zai je mala'ika Jibril ba zai iya zuwa. Akwai abin da zai nema a wajen Allah da mala'ika bai sai tambaye shi ba. Haka wannan daraja ce da Allah ya yi ma annabawansa. Shi yasa duk wanda za su zo su dinga kawar da hankalin mutane da suka ga addinai, da suka ga addinin Allah, da shari'ar Allah, da annabawan Allah, wannan mabarnata ne. Wannan sun fi ɗan fashi da ɗan satar mutane hatsari. Wallahi gara a ce ɗan fashi ya kama ka, ya ƙwace dukiyarka, ya raba ka da ranka, da a samu mutumin da zai raba ka da imaninka. Hatsarin shi ya fi wancan. Ya fi wancan. Shi wannan fashi zai raba ka da rayuwarka, ƙarshe kenan. Ko akwai wani abu da zai ma bayan wannan. Amma wannan zai raba ka da addininka, da imaninka, da tsirarka, duniyarka, da lahirarka, zai raba ka da shi. To Allah maɗaukakin sarki ya ce in dai har da gaske kuke ku ban labari, suka ce subhanak, ya Allah sarki ya tabbata gare ka, ka tsarkaka, ba abin da muka sani in ba abin da ka sanar da mu ba Allah. Innaka antal alimul hakim, wannan tabbatarwa ne daga mala'iku cewa ya Allah lallai kai ne masani, kuma kai ne mai gwaninta, mai hikima cikin duk abin da ka yi. Ya Allah ba mu sani ba. Sai Allah ya ce ɗala ya Adamu an bi'ihun bi asma'i, wannan shi ne inni a'lamu ma la ta'lamun. Kaga da su mala'iku ba san da wannan ba, ba san wannan abin zai biyo baya ba. Su kuma ganin kawai ɗan adam ɓarna zai yi a ƙasa, su sun daidaita su gaba ɗaya. Ashe ba su san a cikin ɗan adam ɗin akwai waɗanda Allah ya ba su fifiko ba. Ce ya Adamu ba su labarin sunayen waɗannan abubuwan da aka fitar da su. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, annabi Adam kamar yadda Ibn Abbas yake cewa duk abu guda ɗaya da ɗan adam ya sani, kowane irin abu ne, yake cewa daga mutum, da dabba, da abin da ke ƙasa, da abin da yake ƙasa, da abin da yake teku, da raƙuma, da jakuna, da komai da komai. Yana har motocin nan da muke gani duka an fitar ma da annabi Adam. Yanzu ne ake ganin su sababbin abubuwa, a wajen Allah laisa bishai. Komai aka fitar ma da annabi Adam, tunda an ce al-asma, sunan komai da komai. To duk wani abu da yake da suna, sai dai abin da bai da suna. Akwai abin da bai da suna a duniya? Babu. Duk wani abu da yake da suna annabi Adam sai ya ɗaga shi, sai ce wannan sunan shi kaza, zai ajiye wannan kaza, wannan kaza, wannan kaza. Da ya gaya ma mala'iku falamma anba'ahum bi asma'ihim, sai Allah yake ce musu alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, ba na gaya muku cewa na san abin da yake boye cikin sammai da ƙasai ba, kuma na san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke koyewa da abin da yake cikin zuciyarku da na fili da na koyo duka na san baya buya mun inji Allah madaukakin sarki saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna ikonsa ne a nan to sai ayoyi na gaba Allah madaukakin sarki sai ya girmama annabi Adam ce to da wannan girman da na bashi da wannan ilimin da na bashi ya ku mala'iku wa idh qulna lil mala'ikati usjudu li adam ku yi sujjada ga annabi adam as-sujud shine sunkuyo ba wai sun yi sujjada ga annabi adam ta sujjada ta bauta bane ba an gane ko ba sujjada bace ta bauta kamar irin sujjadan nan ce da Allah ya ba mu labari a cikin tarihin annabi Yusuf da yake inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin ai ba sujjada ta bauta bane ko warafa abawayhi ala al-arshi wa qaru lahu sujjadan ya daura iyayensa akan wannan tarada ta mulki sai suka fadi suna ban girma gare shi sujjada ne a ba sujjada bace ta bauta ma Allah ta sa goci a kasa a sujjada ne na girmamawa wannan kuma a wannan shari'a ya halatta ne amma shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan to Allah madaukakin sarki tunda shi ake masujjadan shine zai yi umarni in ma akwai wanda za a ma sujjada a yi din kuma wata iri ce bishiya da wata da rana ai kuna sujjada ko Allah madaukakin sarki yake ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayana ash-shamsu wal-qamaru bi-usban wash-shamsu wal-qamaru yasjudan mai sujjada rana da wata wan-najmu wash-shajaru yasjudan mai sujjada ta taurari da kuma itatuwa ta sunkuyar da kai ne ko ta biyayya ne ga Allah da girmama Allah kuma ya sujjada take haka karka dauki irin wannan sujjada ta mala'iku sujjada da ake ma Allah ne Allah yake amma annabi Adam dan da wannan zai ce to cikin Qur'anin ma in ka samu dan bagata mai kangarewa yake to a cikin Qur'anin ma an ce amma wani sujjada ba ma yana cikin bata ne to Allah madaukakin sarki yake wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu fasajada al mala'ikatu kulluhum ba a cire wani a cikin su ba dukkanin mala'iku suka yi ma annabi Adam wannan sujjadar illa iblis sai dai iblis amma anan iblis mala'ika ne iblis ba mala'ika ba ne iblis aljanni shine a wata aya yake cewa illa iblis kana min aljanni da kuke karanta suratul kafir jumma'a ko kana min aljanni fa fasata an amri rabbihi sai ya saba ma umarnin Allah shi ba mala'ika ba ne amma duk wanda aka sani mala'ika ne da Allah ya tara su dukkan su ba wanda ya saba ma umarnin Allah kuma yayi daidai da Allah yake la ya'suna Allaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru shi Allah yayi gaskiya ko la ya'suna Allaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru shi yasa da Allah ya umarce su da sujjada ga annabi Adam babu wanda ya saba mishi a mala'iku sai daga cikin aljanna illa iblis Adam sai ya ki wastakbara yayin girman kai wa kana min al-kafirina yana cikin kafirai kuma ba komai ya kai iblis da aikata wannan abu ba illa hasada yasa hasada mummunan ciwo ne hasada ta kai ga iblis Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ai hasada yayin annabi Adam da Allah ya tambaye shi cikin suratul a'raf yace ma mana aka an taz Allah tasjuda in amartu kala sai ce ana khairun minhu aina fi wani kamar yanzu da yace wani wallahi wani bai isa bai isa na masa kaza ba ana yi a cikin mutane ko me yake kawo nan girman kai ne da hasada da abin da ya samu da matsayin da ya samu shi gani yake tunda shi an halice shi kafin annabi Adam to wannan darajar da aka ma annabi Adam ba shi ya kamata a ba ba shi ya kamata a ba qala ana khairun min sai ya koma wani bangare yake khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ka halice ni daga wuta ka halice shi daga kasa dan haka wuta ta fi kasa ma'ana asalin form din da aka halice shi da shi ya raina shi ya fi na wancan kenan. Kamar wani ne yanzu ya zo ya ce a ni fara fata kai baka fata don aka nafi ta, kamar haka ne. Ko ya ce misali ni dogo kai gajere nafi ta, a wajen Allah ba haka ba ne ko? Saboda haka a wajen koyi ne ƙarfa kai kuma da kanan ya mutsatse da kai nafi ta a wajen Allah ba haka ba ne. Saboda haka girman kai da hassada shi ne abin da ya kai ga Iblis da aikata wannan abu. Ya sa Allah ya ce illa Iblis aba wa takbara, sai ya yi girman kai ya yi ɗagawa ya nuna cewa shi ba zai bi umarnin Allah ba. Wa kana min al-kafirin, Allah maɗaukakin sarki duk ya san da haka, amma Allah yana yin haka don jarabawa, don wani a baya ya zo ya ce to ashe Allah bai kai ba tunda har Iblis zai ja da shi, wani zai faɗa haka. To Allah ya yi hakan ne don ya jaraba a sami irin waɗannan ɗin masu faɗan haka. Amma Iblis nawa yake a wajen Allah maɗaukakin sarki? Iblis ɗin ba komai ba ne, halitta ne na Allah, ai Allah ne ya halicce shi. Saboda haka Allah ya ce illa Iblis aba wa stakbara wa kana min al-kafirina, sai ya ƙi wato ya ce ya yi girman kai kuma yana cikin kafirai masu ƙaryata wato Allah maɗaukakin sarki, wanda ya fito na fito da Allah maɗaukakin sarki. Kuma wannan ɗin girman kan da hasadan sai ya gadar masa da asara ta duniya da lahira, sai ya zama bai haifar masa da komai ba. Sai sa duk wanda zai yi hasada to yana ƙara ɗaukaka wanda ake ma hasadar ne. Shi ne ya yi alwashi cewa to shi kuwa tunda har akan annabi Adam Allah ya tsine mata ya la'ance sa ya nisar da shi daga rahamarsa, to shi kuma sai ya ɓatar da duk zuriya ta annabi Adam, ya ɗaura ɗamarar yaƙi da annabi Adamu har ƙarshen zuriyarsa. Shi ne yake cewa la uzillannahum ajma'ina, duk sai na ɓatar da su. Bayan manta cewa ai Allah ne mai zuriyarwa, shi zai zo musu ta hagu ta dama ta gaba ta yamma ta sama ta ƙasa, ba irin hanyar da shaitan ba zai fito ma ba don ya sa ka saba ma Allah. Tunda shi ya riga ya halaka to yana so kai ma ka halaka, a fasa kowa ya rasa. Shi lallai sai ya samu wani kaso daga cikin bayin Allah da sai ya fitar da su. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin, bayina ba ta da iko a kan su, sai dai wanda ya bi ta. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in, shi ma da kanshi a wata kissar da ta zo a wata sura yake illa ibadaka minhum al-mukhlasin, bayinka na ƙwarai wannan masu tsarkake bauta gare ka, wanda muka yi maganar ikhlasi jiya. Shaitan ya ce ba ni da iko a kan su, ba zan iya da waɗannan ba. Shi ya sa bai iya da annabi Yusuf ba, da hanyoyin da za a biyo a ƙawata ma annabi Yusuf ɓarna shaitan ya ƙawata masa, amma annabi Yusuf bai bi ba. Saboda me? Innahu min ibadina al-mukhlasin, yana daga cikin bayin Allah tsarkakakku. Yasa an ka riƙe ikhlasi ka tsarkake zuciyarka da Allah, to ba wani shaitan da zai zo ya gare ka. Duk abin da za ka yi ka tsarkake zuciyarka ka gyara ta ka yi domin Allah ka bi Allah, to ka samu garkuwa babba da ba wani shaitan da zai iya ɓatar da kai. Da ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin, saboda haka shaitan bai samu wannan ikon da Allah da yake fadara da wannan alwashin. Lallai akwai cikin waɗanda zai ɗiba ɗin, wanda zai ɗiba kuma wanda suka biye masa ne, amma wanda ya tsaya ya bi hanyar shari'a ya jajirce kuma da neman tsari na Allah maɗaukakin sarki daga sharrin shaitan, to shaitan ba shi da iko a kansa. Kuma duk hanyar da za mu nemi tsari daga shaitan ɗin Allah ya bayyana mana ita. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da ta ambaci sunan Allah a kansa to shaitan ya nisanta da gare shi. Za ka ci abinci ka ambaci sunan Allah, ka farka ka ambaci sunan Allah, za ka fita gida ka ambaci sunan Allah, za ka dawo ka ambaci sunan Allah, za ka sa sabon tufafi ka ambaci sunan Allah, ka ga wani abu wanda ya ba ka sha'awa ka ambaci sunan Allah a kai in ba ka so ya lalace, ka ga wani abu abin tsoro da ya ɗaga ma hankali ka kira sunan Allah a kai don kar wannan abin ya same ka. Duk abin da za ka yi ka sa Allah, za ka zauna a waje ka ambaci Allah, za ka tashi ka ambaci Allah. Duk abin da kai kana ambatan Allah to kana ikhlasi da Allah, to babu wani abin da zai same ka sai mutum a bashi kujera ta mulki ko wani abu sai ya je ya kira wasu bayin shedan sai ce a zo a tsarkake masa wajen nan a zo a yi hayaki a yi waye a yi waye a ji aikin banza ne suna nan a wajen amma tana zuwa ta ce bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim har ka bar wannan shekara ta gaske gama ba abin da zai same ka sai alkhairi to mutane ba sani ba eh to ai gara ba ta yi tun da sun kiji gara da ya mutu sai ga hanyar nan wancan na farko aljihun ka ya sha wuya kuma imanin ka ya sha wahala kai ka biya kuɗi baka samu biyan bukata ba kuma imanin ka ya girgiza duk sanda ka gan zai ka dinga jin wani tsoro kamar sai suka daura ta ce rike da kai a wajen nan alhalin kuma Allah ne saboda haka mutum ya koma ya rike Allah in ya rike Allah sayyidina Umar abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kansa yake wallahi ma talatta fajjan illa talaka ash-shaytanu fajjan ghayra alladhi talatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yake wallahi Umar ba wata hanya da ka taba shiga ta sai shaytan ya kauce ya bi wata hanya daban ba zai iya da kai ba sai shaytan ba zai iya da Umar ba radiyallahu anhu wa arda haka zai na Umar ne da hanya shaytan kaucewa yake ba zai iya da wannan bawan ba bawa ne tsayayye to amma annabi Adam duk da wannan daraja da daukaka da Allah ya masa sai Allah ya masa jarabawa kenan ba wanda ya wuce jarabawar Allah dama wanda aka fi yawan jaraba su annabawan Allah ne sai kuma wanda suke bin su mataki mataki kabila da yi ima da Allah ya ma annaba Adam ya ba shi wannan ilimi ne tarin yawa wanda mala'iku ma suka ce ba su san shi ba kuma Allah ya tsugunar da shi a aljanna yana shiga duk inda yake so a cikin aljanna ya ci duk abin da yake so da Allah ya tashi jaraba shi yace za ka tsuguna a aljanna kai duk abin da kake so ka ci duk abin da kake so amma akwai wata bishiya guda ɗaya karka kusance ta kwaya ɗaya ce kawai Allah yake karka kusance ta to ai san dan Adam ba yanzu za ka sa doka shi ta san me ƙetarawa duk zamun dokar sai an ƙetara ta yanzu da a ce ƙarshe dai a ce gidan soja ƙarshen doka ba kenan to ana samun masu saba doka sai an kai shi kwata ga ɗan ɗan tsare sai a ƙetara wata doka doka ce Allah ya sa kuma jarabawa ce Allah ya masa Allah yana iya nuna wani abu ya ce ya hana maka shi kai kuma sai shi dan ya raya ma cewa me yasa aka hana ma wannan abu ko za ka dangada ka gani abinda shedan ya ma annabi Adam ke ne sai Allah ya jarabe shi ta wannan to amma jarabawar kuma sai ta zama ni'ima ce domin in Allah ya jarabe mutum ko dai ta zama jarabawa ce ta zama azaba ce ko ta zama ni'ima a gare shi wannan jarabawa sai ta zama ni'ima ga annabi Adam duk da cewa ya fita daga cikin aljanna ya sauko duniya to amma sai ya ƙara alaƙa da Allah maɗaukakin sarki kuma ya zo ya yaɗa zuriya a doron ƙasa kuma Allah maɗaukakin sarki ya mishi tuba tuba wacce take mai girma cikin kalmomi kaɗan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi Allah ya yi haka ne don annabi Adam ya yi laifin kuma ya koma ya nemi tuban Allah ɗin kuma Allah ya yafe masa don shaidan ya ƙara ƙasƙanta da wulaƙanta ai shi shaidan abin da ya so a ce in annabi Adam ya ɓata ya halaka kenan har abada to sai Allah bayan wannan abin da ya faru ɗin sai Allah kuma ya buɗe mishi ƙofar tubarsa domin shaidan ya ƙara jin baƙin ciki na cewa bawan bai halaka ba wannan alƙawari ne na Allah maɗaukakin sarki cewa duk lokacin da shaitan ya umarci bayi da su saba ma Allah to shi kuma Allah yake cewa ko da sun saba masa a duk lokacin kuma da suka zo suka nemi gafararsa da rahamarsa Allah kuma zai musu rahama da gafara abin da shaitan baya so kenan shaitan baya so ga rahamar Allah a jikin bawa sai ya raba ka da wannan rahama ta Allah duk in dai abu rahama ce wata ni'ima ce ta Allah to sai shaidan ya sa ta bauɗe ma Allah maɗaukakin sarki yanzu wannan ɗan abin da muke amfani da shi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da ya mana a wannan zamani yanzu da yawa mutane za su yi zumunci a ciki ko ba sauƙi ba ne ni'ima ce da yawa mutane yanzu a maimakon ya tashi ya yi tafiya mai nisa zai harkar shi ta kasuwanci a ciki ba sai ya ji an kwashe musu kuɗi a hanya ba ba sai ya tare yayin kudi yana ta tsoro ba yana fargaba ba ko ilimi da yawa za ta ajiye shi a cikin wannan to amma a cikin wannan nemomin sai ta iya buɗe ma wani shafi na barna da sai ka taba ma Allah a ciki to duk wani abu na ni'ima ce dan sai ya samu hanyar da zai kai ko ma da a ce biyayya ce kake yi ta Allah kana bauta ma Allah a cikin bautar Allah wallahi sai shedan ya biya bata ma ita kana cikin aikinka na alkhairi kana azuminka na fitinin da alamu ba wanda ya sani sai kai sai Allah wata ranar shedan sai ya sa ka dan nuna alamar cewa kana azumin nan dan wani ya gani haka yana shigowa ta hanyoyi da yawa yanzu amma ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yau da cikin manyan malaman musulunci ya yi wani littafi littafin nan sunan shi Talbisu Iblis ma'ana abinda Iblis yake yi na rudar da dan adam ya faɗi hanyoyi da yawa kakkayi tsammanin cewa kai ne karantarwa ne wallahi a cikin karantarwa ke dan sai ya buɗe ma wata hanya ta barna sai baka sani ba ko kana ganin cewa kai ne ciyarwa ne a cikin ciyarwan sai shedan ya shiga ya bata ma ciyarwa ko kana ganin kai ne ibada ne mai yawan karatun alkur'ani a cikin karatun shedan zai iya shigo ma ta hanyar da baka sani ba sai bata ma karatun haka sai kana yi kana neman tsarin Allah daga shedan sai Allah ya ce in ma yanzu annaka mina shaytani nazmun in ka samu wata fitina daga shaytan fasta iddillah ka nemi tsarin Allah daga shaytan Allah kuma zai ji kai amsa maka saboda haka Allah ya umarci mala'iku su yi sujjada suka yi sujjada dukkanin su gaba daya sai Iblis ne kadai ya saba ma umarnin Allah madaukakin sarki ya ki masa sujjada din nan kuma Allah ya fitar da shi daga rahamarsa to sai Allah madaukakin sarki bayan ya fitar da Iblis Iblis bai rayuwa da annabi Adam a cikin aljanna ba bayan an fitar da shi saboda wannan sabon da yayi sai Allah madaukakin sarki da ya fitar da shi sai ya ce to ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ku zauna da kai da matarka cikin gidan aljanna wa kula minha ku ci duk abin da kuke so a cikin aljanna ragadan cikin kwanciyar hankali ba wani mai hantara duk abin da kuke ne aljanna ku ci amma wala taqrabu hadhihi shajara da wata bishiya can kar ku ci to wace ce wannan bishiyar domin da zai zama bayani akan wannan bishiyar in ba Allah ba ko annabin sa ba to wannan wani abu ne da sai ka tsaya a kai kar a tsaya tafasil kar a je a bude yanzu wani sai kwana biyu yana bayanin wannan bishiyar wanda mu babu da bukata wannan ko ko muna da bukatar mu santa bishiyar nan me idan mun santa ya gina wani abin na halal ko haram sai ka samu wani malami ya zauna ya bata lokacin da yana bada labarin wata bishiyar ya ƴaƴan suke na ba da zai wannan bishiyar Allah dai ya ce akwai wata bishiyar aljanna kar ku ci an ga ba mu wa zintun ya ce ai koki ya ce akai ko juma ce ko wani abu ma duk ana faɗan wannan wannan abin me ya alfani shi gare ka yanzu kai abin da ake so ka sani cewa shedan ya bijire ma Allah ya saba ma Allah Allah ya fitar da shi daga rahamarsa annabi Adam kuma Allah ya saukar da shi